Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Za kuma iya kama mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Ba saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 30 ga watan Mayu na shekarar 2017 A shirinmu na yanzu za ku ji cewa a yau ne wasu a kudu maso gabashin Najeriya suka yi zanga-zangar nuna goyen baya da kuma tunawa da yunkurin kafa kasar Biafra shekaru 50 da suka gabata. Za kuma ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta miƙawa ma'aikatar harkokin mata 'yan mata 106 waɗanda aka ceto daga hannun 'yan Boko Haram a yau ɗin nan. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me ke yawan haddasa rikici tsakanin jami'an tsaro da ɗaliban makaranta. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutane fiye da miliyan 1,400 za su iya fuskantar bala'in yunwa daga nan zuwa watan Satumban bana a yankin Arewa maso gabashin Najeriya saboda karancin kuɗi. Zuwa yanzu kashi 28 cikin 100 na tallafin dala miliyan 1,000 da majalisar ta nema don tallafawa mutane kusan miliyan 7 a yankin ne kawai ya shiga hannu. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Lisa Shelling ta aiko mana daga Geneva, majalisar tana kiyasin an kashe mutane fiye da 20,000 tun lokacin da Boko Haram ta fara tada kayar baya a shekara ta 2009 kan gwamnatin Najeriya. Mutane kusan miliyan 2 kuma rikicin ya raba da muhallansu, wasu 100,000 kuma suna gudun hijira a kasashe makwabta kamar Kamaru da Chad da kuma Niger. Mai kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Edward Kallan ya ce ana karancin abinci kuma an tada sauran hanyoyin samar da tallafi ga waɗannan mutane.
A halin da ake ciki kuma babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai Stephen O'Brien ya ce Yemen ta zama ƙasar da ta fi kowace fuskantar matsalar ƙarancin abinci, inda mutane fiye da miliyan 17 suke faɗi tashin neman abinci a kulli yaumi. Mr. O'Brien ya gaya wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa cikin miliyan 17 ɗin nan da suke fama da ƙarancin abinci, kusan miliyan 7 suna dab da faɗawa bala'in yunwa. Abin takaici shi ne, tashe-tashen hankula suna ƙara rubuta wutar wannan barazana ta bala'in yunwa, in ji Mr. O'Brien a lokacin da yake magana dangane da faɗan da yanzu ya haura shekaru 2 ana gwabzawa tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen Houthi. Mr. O'Brien ya lura cewa ƙasar ba ta fuskantar bala'in fari, dalilin da yake haddasa bala'in yunwa ya ce masifar baki ɗayanta laifin ɗan adam ne ya janyo ta.
Shugaba Umar al-Bashir da ministan harkokin wajen ƙasar sa sun dakatar da ziyarar da suke shirin kaiwa birnin Alkahira yayin da ake samun ƙarin zaman ɗarin tsakanin ƙasashen Masar da kuma ta Sudan ɗin kan zargin goya ƴan ta'adda baya. Masar tana zargin Sudan da goyon bayan mayakan sa kai masu ikirarin Islama a Libya, yayin da Sudan kuma take zargin Masar tana goyon bayan ƴan tawaye ƙasar wato da ke yankin Darfur. Wakilin muryar Amurka a birnin Alkahira Edward Iranian ya ce wannan tankiya ce ta sanya ministan harkokin wajen Sudan Ibrahim Gandur ya ɗage ziyarar da ya shirya kaiwa Masar a yau Talata. Makon jiya shugaba Sudan Umar al-Bashir ya zargi Masar cewa tana goyon bayan 'yan ta'adda a Sudan ta Kudu da kuma Darfur, bayan da ta yi zargin ta kama 'yan tawaye waɗanda suke tuka motocin yaƙi masu sulke na ƙasar Masar. Amma shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya ƙaryata wannan zargi a makon jiya, yana mai cewa Masar tana nan daram ko yaushe akan manufarta na ƙin yin shishigi a harkokin cikin gidan wata ƙasa.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalanda da Moscow ta yi a zaben Amurka wanda aka yi bara, wanda ya ce ƴan hamayya na jam'iyyar Democrat su ne suke fakewa da haka domin su jingina faduwar zaben shugaban Amurka da suka yi. A kalamai da ya ta shafin Twitter a yau Talata, Trump ya ce bayanai kan binciken dangantaka tsakanin hadiminsa da jami'an Rasha da zammar taimaka mishi ya ci zaɓe yanzu ya sha kan kafofin yaɗa ƙarya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga yankin kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Igbo suke da kuma wani bangaren yankin Niger Delta na nuna cewa al'amuran yau da kullum sun tsaya cak a wasu manyan biranen a wannan yankin yau don nuna goyon baya ga kungiyoyin da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra. Ga wakilin sashen Hausa Lamid Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Kungiyoyin IPOB da MASOB sun yi wannan kiran ne na cewar mutane su zauna a gidajensu a matsayin zanga-zanga ta limana domin tunawa da shekaru 50 da fafutukar kafa ƙasar Biafra. To sai dai kuma harkokin kasuwanci a waɗannan yankuna sun tsaya sakamakon zanga-zangar, ko da yake dai sun haɗu da hushin jami'an tsaro kamar dai yadda wasu ganau suka shaidawa muryar Amurka. Bayane dai da ke fitowa daga jihar Anambra da ke yankin na kudu maso gabashin Najeriya.
Ni ne dan bura na Port Harcourt nan dai jihar Rivers sun fito ta wajen Obi ba can ƙauyen gari ba shigo gari ba suka ce ba su bude ba amma harkoki dai suna tafiya. Duk wanda kaga ya bude shago to ba in ya muni bane amma duk in ya muni yake ba su bude shago ba.
Tun dai sama al'ummar da ke garin musamman garin Abba tun da gari ne na kasuwanci san hana kowa fitowa yan kasuwa duka ba wanda ya fito da ma sauran abubuwa kamar motoci da sauran bankuna haka duka dai babu wanda ya gudanar da wata harka ya zuwa yanzu haka da nake magana da kai tun da karfe 6 zuwa yanzu. Kamar mu baki gaskiya illar da ta haifar mana tana da yawa domin ya aika wani sako ne wanda duk mai hankali zai gane cewa akwai wani abu fa a ƙasa sosai wanda ya kamata a tashi a kansa. Sun dan fito haka kamar mutum 200 haka suka dan zaga wasu manyan hanyoyi musamman hanyar da take hada Port Harcourt da Enugu. So bayan awa 2 haka zuwa 3 dai yan sanda suka doshi wurin sai kama gabansa sun nan fara kona tayoyi. Gaskiya ba su taba wasu baki ba.
Menene dai dake fitowa daga babban birnin cibiyar kasuwancin nan na Onitsha dake jihar ta Anambra? Kasuwanni da makarantu da bankuna duk a rufe suke, kuma duk sauran jihohin ma a cikin irin wannan yanayi suke. A birnin Umu Ahiya na jihar Abia kuwa bata canza zane ba. Jihar Rivers dai tana daya daga cikin jihar dake jibi da wannan lamarin, inda kuma aka samu yan zanga-zanga da dama. Daga bisani jami'an tsaro suka tarwatsa su. Ahmad Zaki Gwandu shine kwamishinan rundunar yan sandan jihar Rivers, kuma ya bayyana irin matakan da suke dauka.
Ko ina a cikin jihar nan mun tura patrol teams domin su tabbatar da tsaron dukiyoyin jama'a. Gaskiya ne sun fito amma sun sami mutanen mu kuma mun tarwatsa su, abin bai tasiri ba.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. A yau ne likita Ann Okafor ta hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta mika ƴan matan ciba guda 106 daga ministar kula da harkokin mata ta Najeriya, Hajiya Aisha Jummai Alhassan, bayan da likita ta kwashi makonni 3 tana duba lafiyarsu. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Waƙoƙin murna da ƴan matan cibiyar ɗin suka duka rerawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyarsu ta mika su ga ministan kula da harkokin mata Sanata Aisha Alhassan, wacce ta yi min bayanin cewa za ta rike ƴan matan har zuwa wani lokaci.
Zan rike su in Allah ya yarda har lokacin da za a bude makarantu na gwamnati, wato watan 9. So zan ce akalla wata 4 kenan daga yanzu, don gaba ɗayan su za mu tura su makaranta a watan 9.
makarantun da za ku kai su makarantu ne da za su ci danya da sauran ƴan uwansu ko kuma
da
makarantu na daban
a da kyau da kyau makarantu da daya ƴaƴan kowa ke zuwa su ma ƴaƴan Najeriya ne kaman kowa makarantu da kowa yake zuwa shi za a tura su makarantun da ƴaƴan mu na Najeriya suke zuwa irin wanda ni dake muka je ba private schools ba government schools
an yi bikin ne a gaban Dr. Nicholas Audifere wanda ya wakilci mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo wanda ya yi da sako yana mai cewa
we will do what is necessary in order to get you to where you
Dr. Nicholas ya ce a matsayin mu na gwamnati za mu yi duk kokari domin ku samu biyan bukatun ku na samun ilimi da sana'o'i da kuma sakewa a wuraren da duk kuka zaba da kuka ce kuna so ku zauna a wurin ko da tare da iyayenku ne haƙinku ne ba alfarma za mu yi muku ba kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje kamar UNICEF da hukumar kula da iyali ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNFPA su ne suka shirya wani katafaren gini inda aka shirya wa ƴan matan wurin zama inda aka sa su bibbiyo a ɗaki daya sannan an yi musu tanadin ɗakunan karatu da asibiti da kuma ɗakunan cin abinci da wajen walwala Hajiya Kori Habib jami'a ce a UNFPA
to akwai fannin aiki da muke yi tare da su da muke ba su gudunmawar kuɗi da yake tallafawa su ƴan matan da aka kawo a yanzu kuma dai kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje zuwa katifu har zuwa bargo da kuma bishit don mu muka dauki dauniyan wannan muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu duk komai da kika gani na gurin nan shi yasa tambarin mu ke cikin bangon dan an kashe kuɗi dan gyara to kuɗin kuma ya zo ne ta fannin Canada su suka turo kuɗin ta gefen mu dan mu zo mu taimaka
halin yanzu dai matan suna nan suna samun kulawar kwararru waɗanda za su rika dora su akan hanyar da za su dau daidai ta hanyar sauya musu tunani daga tashin hankali da suka gane a hannun ƴan ta'adda Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Game da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin Kangiri tsakanin ɗalibai da ƴan sanda a makon da ya gabata kuma ga abin da ake ciki a jihar Bauchi.
A yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamitin bincike dangane da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin Kangiri a makon da ya gabata, a gefe guda kuma kungiyar ɗaliban Najeriya ta gudanar da taron manema labarai domin buƙatar kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ne binciko dalilan da ya sa sojoji suka kutsa kai a makarantar suka harbi ɗalibai guda tara.
Madalla, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me ke haddasa yawan rikici tsakanin jami'an tsaro wato ƴan sanda da ɗalibai musamman ma ɗaliban da ke gaba da makarantar sakandare. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To za mu fara da Yobe. Wa alaikum assalamu da wa muke magana?
Ina magana da Babangida Ahmad Edison jaridar Jakadiya daga nan jihar Yobe.
To Malam Babangida muna jin ka.
Wa duka abin da ke faruwa tsakanin ɗalibai da kuma jami'an tsaron Najeriya? Akwai matsaloli daga dukkan ɓangarorin. Dukkan su sami kowa na lafiya. Ya kamata ɗalibai su gane ma'ana ba su gane iyaka kuma su ma jami'an tsaron ya gane iyakan su ni kowa ya fi gina da su a ciki ina gaba a
to Malam Babangida mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Alhaji Lawan Kirgan Kungon Bawa Karman Hukumar Lura Jihar Kaduna Maryam Dauda a wani na fata kun lafiya.
Muna nan lafiya kalau Malam Lawal kana lafiya?
Allah ya lafiya lumu Maryam Dauda.
To Madalla muna jan ka menene ra'ayinka?
Dangane da wannan matsaloli da yake faruwa tsakanin jami'an tsaro da yan makarantun ɗaliban makaranta.
na farko dai daliban makaranta abinda mu muke dauka kawai anya akwai wadanda su suke shaye-shaye ne da ke over wanda yafi karfin su wanda in abin da ya taso su suna ganin kaman yadda suke zafi mu dan uwan su ko wani wani graphic ko ko wani mutum daban abin da suke so to kaga a take shi ne suka jami'an tsaro da zai yi wato mun jami'an tsaron su akwai wadanda su ma matasa ne wadanda hankali ba ya ishe su bane sosai kamar yadda su ma suke saboda ka ba abin da shi kamata a yi illa kawai gaskiyar magana gwamnati ta dauki wani mataki na gyara akan irin wadannan mutane wadanda suke ta
to malam Lawal mun gode har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna
to Aisha madam barka da lafiya
barka ka daidawa muke magana
Mala Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka
to gaskiya yau da yake radio ya mun tsaya ban san maudin ba Hajiya Maryam
wato yau muna son mu ji ra'ayoyin masu sauraro ne ku masu sauraro kenan akan me ke yawan haddasa rikici tsakanin yan sanda da ɗaliban makaranta musamman ma dai makarantun da ke gaba da secondary
to gaskiya abinda zamu hange shine cewa akwai karancin wayanmu da ɗalibai kai ne san cewa su jami'an tsaro mutane ne wanda za su kare su da lafiyar su tunda mutum kila ya je makaranta ya buya daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wata kasa zuwa wata kasa haƙin jami'an tsaro ne su kare rayukansa har ya gama karatun nan jin jami'a ne akalla shekara 5 zuwa 6 su kuma jami'an tsaro tabbatar shi da ɗaliban nan fa daga cikin su za iya samu ASC commissioner har IG ma a ciki dole ne su fahimci su su dinga su ma kare musu haƙin su kawai abin da za a dinga yake nan kowa ta haƙin kowa kuma kowa ya kare mu kowa yake da fatan za ku tashi lafiya
to malam Murtala mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja
assalamu alaikum sake wa salamu alaikum amurka
wa alaikum assalam wa
rahmatullahi wa barakatuh daga Ushishi jihar Neja take tarayyar Najeriya
to malam Bala muna jin ka
to a gaskiya abin da ke kawo fata tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a makarantu idan aka ce wani hatsari ya tashi tsakanin ɗalibai to ya kamata jami'an tsaro in sun zo sai su bi a hankali amma da su da sun zo za su yi komi a cikin gaugawa ne to suke kawo su kuma ɗalibai ta samai da martani to sun ga ya zama ɓangaren matasa ne ɓangaren jami'an tsaro matasa ne to sun ga abubuwan sai ya zo ba kyau kenan to amma idan aka yi hakuri da ɓangaren jami'an tsaron da ɓangaren matasa in aka tara ka hakurce insha Allah za a zama lafiya Allah ya Allah
to mun gode malam Bala mai wankin hula yanzu kuma bari mu je Kebbi
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam da wa muke magana
ina magana da Yahuza ne daga Ngasi jihar Kebbi Najeriya ne
malam Yahuza muna jin ka
malama dangane da dalibai da jami'an tsaro a gaskiya jami'an tsaro ba su san matakin dalibai bane wanda yake cewa ba bai dace a ce suna madalibai haka nan ba kuma suna musu shigo shigo ba zurfi ba su san matsayin da Allah zai musu zuwa gaba ba to bakin iya shawara na kenan su bi a hankali a wayannan dalibai su zaunar da Najeriya lafiya ba su kara ma Najeriya take hankali ba kuma ubangiji Allah ya kara ma Baba Buhari lafiya
to mun gode malam Yahuza daga Kebbi yanzu kuma bari mu je Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
ina magana da Muhammad Buhari ne wanda Dambal local government Bauchi state Nigeria
to malam Muhammad muna jin ka
to na ji dadin maudu'in nan da kuke yi a yau a game da dalibai da kuma jami'an tsaro
haka
to shi dai abin da ya shafi dalibai har ga Allah hukunci da zai shafi jami'an tsaro ni ana wa ganin bai dace a ce jami'an tsaro sun shiga harkoki na ɗalibai ba saboda su ɗalibai dama a duk inda suke gani suke su suna ji da kansu da kuma yanayin rayuwarsu bai kamata wani wata hukuma ta bayan fili wanda bai shafe ta ba su shigo musu harkokinsu
to malam Muhammad ko da sun taka doka ne fa ɗaliban
na'am
ko da sun taka doka ne fa ɗaliban kana gani bai kamata a ce jami'an tsaro su shigo ciki ba
idan sun taka doka in ya kai matsayin su shigo ciki za su iya hadawa da malaman su sakamakon dubi ana neman zaman lafiya ne a ƙasa
to mun gode malam Muhammad Buhari yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajiya Maryam Dauda, kina magana da Bello Sokoto ne daga Kaduna.
To Mallam Bello Sokoto, muna jinka.
Gaskiya wato abubuwan ne babu tsari, su hukumomin makaranta su suke haddasa wani abu, da su suke ga yan sanda ko sojoji a zuwa shige makaranta a dinga dukan ɗalibai da buge-buge su ta suna jeje. Saboda haka duk wannan matsala tana da malaman makarantar ne, su shugabannin makarantar su ne adalai. Sai da abin da aka abincin nan tsakanin da Allah ba daidai ake sojoji sun shiga sukun makaranta ta yara, saboda Allah suna alhalbi. Gaskiya bai daidai ba tsakanin da Allah. Saboda haka ina kira da shugabannin makaranta da ministan ilimi, gaskiya duk wannan matsala tsakanin da Allah, wannan ba daidai ba ne a tura sojoji a cikin makaranta, saboda Allah haba. Wannan bai daidai.
To Mallam Bello Sokoto, mun gode. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa Jibiya, jihar Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jibiya? To ga dukkan alamu layin malami daga Jibiya jihar Katsina ya goce, kuma lokaci ma dai ya daga mana hannu, don haka zamu dakata a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, zamu sake baku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da karshen wasannin kwallon kafa na matasan ƙasa da shekaru 17 na nahiyar Afirka, wanda ya kammala ƙasar Gabon, inda jamhuriyar Nijar ta kasance a matsayi na hudu bayan ta sha kashi a wasan neman matsayi na uku gaban ƙasar Guinea da ta lailaye ta 3-1. Duk da haka dai, jamhuriyar Nijar ta samu kan labari domin za ta halarci wasannin kwallon kafa na duniya na matasan ƙasa da shekaru 17 ko da zasu kuma kana kasar India a wannan shekarar. Abinda ya sa wani ma'abucin wasannin kwallon kafa mai suna Pecos Maye da ke nan garin birnin Kwanni ba da nasa ra'ayi game da wannan kashin da Niger ta sha a neman matsayi na uku.
Mujin dadin mu participation kin ma a zo Cobra Freakin, kaga Niger ta zo Cobra Freakin na matasa, idan mu sai mu ce an karni kaman ga na farko ne ma zama ta da me na farko Cobra wanda abin zaman din ta an ta ga na farko ne na farko sai kasha wahala da su zaurin kasashen da ma sun saba zan san maji sun gane da mai sun saba kai wanzu wanga rukuni.
Su ko makwabtan jamhuriyar Niger ɗin kasar Mali na ci gaba da murmurewa nasara a karo na biyu jere ga juna da kasar su samu a neman cin kofin nahiyar Afirka na matasa ɗin kasar da shekaru 17 din. Abin tuno da kasar ta Mali ta yi nasara ne gaban kasar Ghana da ci ɗaya mai ban haushi. Abin da yasa Malam Sise, wani dan Mali da ke zaune a jamhuriyar Niger, yin furci game da wannan nasarar da kasar su ta samu.
Wallahi mun ji murna sosai sosai. To ka sani bara ma su ne sun dauke shi, bana kuma sun mai dace. Mun gode ma Allah, yaran nan sun taka leda wannan gani, kuma ci sai har da Ghana ba karamin yara ne ba, kuma wallahi Niger ya yi kokari sosai.
Idan mu kalle tsako a kasashen Turai yanzu haka, abin da ya fito ka hankali shi ne wasannin kwallon tennis ko mu ce kwallon hannu da ke wakana a Roland Garros a kasar Faransa. Kuma da daga cikin ƴan wasan da ake ganin suna iya kan labari a wannan shekara, cewa da dan kasar Jamus Alexander Zverev ya sha kashi a dazu-dazun nan a wasan da ya hada shi dan kasar Spain Fernando Verdasco, wanda ya masa 6-3, 6-6, 6-2. Jeremy Shardy dan kasar Faransa, dan wasa mai matsayin na 74 a duniya, ya samu kai ga zagaye na gaba a Roland Garros din na kasar Faransa a wannan talata, bayan da ya yi nasara gaban dan Macedon Radu Albot, wanda ke da matsayi na 88 a duniya, inda ya karkare shi 6-2, 6-4, 7-6. Haruna Mumun Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A balagunsa na farko zuwa Iraki, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yaba wa dakarun kasar saboda jajircewarsu ganin cewa sun kwato yammacin Mosul. Ya ce wannan gugurmaya da 'yan to birnin na Mosul baki ɗayansa abu ne da dubun dubatan 'yan Iraki suke kwaɗayin gani, bayan da suka shafe shekaru biyu suna zama karkashin ta'addanci da ukubar ɗan ISIS. Komandan rundunar haɗin gwiwar Operation Inherent Resolve, General Stephen Towson, ya ce kungiyar ta ISIS hadari ce ga yankin baki ɗayan sa. Sarkin tsaron Amurka Jim Mattis a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a ƙasar ta Iraki ya ce Iraki na da cikakken goyon bayan dakarun ƙasashen duniya fiye da 60 da suke cikin haɗin gwiwar yaƙi da ISIS. Ya jinjinawa nasarorin da dakarun ƙasar ta Iraki suka samu yana mai cewa duk da hasarar da sojojin suka yi sun kokarin sake gina kansu da makamai da sojoji a bayan fadan da aka gwabza na watanni an fafutuki ƴan ISIS daga gabashin Mosul. A yanzu sojojin na Iraki masu samun goyon bayan kasashen kawance sun mayar da hankalinsu ga kwato yammacin Mosul. General Towson ya faɗi a rubuce cewa dakarun na Iraki sun nuna jajircewarsu a matsayinsu na ƙwararrun sojoji abin dogaro. Ya ce yaƙin Mosul ba kammalarsa ba ce ga sojin kowace ƙasa a duniya, amma sojojin na Iraki sun tarda abokan gabansu har gida kuma sun sadaukar da rayuwarsu domin mutanen ƙasarsu da kuma sauran duniya. Ko da yake ƙungiyar ta ISIS na harin fararen hula, amma dakarun na Iraki sun ci gaba da ganin cewa sun kare fararen hula daga addinai daban-daban da kuma masu bin ɗariƙoƙi daban-daban, inda suka nuna mutanen Iraki fa'idar zama dunƙulalliyar ƙasa. Kawo yanzu rundunar haɗin gwiwa ta ƙaddamar da hare-hare ta sama akan ƴan ISIS har 10,000 da kuma horar da fiye da dakarun ƙasar na Iraki 70,000 da kuma samar musu da kayayyakin aiki. Akwai sauran aiki nan gaba, saboda haka za mu kasance tare da dakarun na ƙasar Iraki da kuma jama'ar ƙasar Iraki domin yakar waɗannan abokan gaba, in ji Sakataren Tsaron Amurka Jim Mattis. Shirin murya Amurka nan na yau, wanda kuma ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaida Abubakar Janai da nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 3. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutane fiye da miliyan 1,400 za su iya fuskantar bala'in yunwa daga nan zuwa watan Satumban bana a yankin arewa maso gabashin Najeriya saboda karancin kuɗi. Ya zuwa yanzu kashi 28 cikin 100 na tallafin dala miliyan 1,000 da majalisar ta nema don tallafa mutane kusan miliyan 7 a yankin ne kawai ya shiga hannu. Kamar yadda wakilin murya Amurka Lisa Shelley ta aiko mana daga Geneva, majalisar tana kiyasin an kashe mutane fiye da 20,000 tun lokacin da Boko Haram ta fara tada karba kan gwamnatin Najeriya shekara ta 2009, mutane kuma sama da miliyan 2 sun araba su da muhallansu. A halin da ake ci kuma babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jinƙai Stephen O'Brien ya ce Yemen ta zama ƙasar da tafi kowace fuskantar matsalar ƙarancin abinci, inda mutane fiye da miliyan 17 suke faɗi tashin neman abinci a kulliyomin. Mr. O'Brien ya ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa cikin miliyan 17 ɗin nan da suke fama da ƙarancin abinci, kusan miliyan 7 suna dab da fadawa bala'in yunwa. Abin takeici ya ce shine tashi-tashin hankula su suke kaddada ruru ta wutar wannan barazana ta bala'in yunwa da ake fuskanta. Shugaba Umar al-Bashir da ministan harkokin wajen ƙasarsa sun dakatar da ziyarar da suke shirin kaiwa birnin Al-Qahira yayin da ake samun ƙarin zaman tsaron tsakanin ƙasashen biyu kan zargin maraƙin ta'adda baya. Masar tana zargin Sudan da goyon bayan mayakan sa-kai.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan Mr. Thomas. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.